بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم أكسر كي داود مدرس من السيري وإن شاء الله لم تشيكم آيات أريب يدا arba'in da uku a cikin suratul baqara. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
ملائكة ثم بدأ من هنا إلى آخر السورة. Sannan Allah madaukakin sarki ya soma daga nan har zuwa ƙarshen sura, wato surar ta Baqara. Fi amali tartibil iktisad, cikin aiki dangane da tsara tattalin arziki. Min bina'il mudun wa siyasatiha, kamar wato gina birane da kuma tafi da su, wata jaratiha da kuma harkokin kasuwanci a cikinsu. Kasancewar addinin musulunci ya haɗa ibada, aƙida, ibada, hukunce-hukunce, halaye, mu'amala, musamman tattalin arziki wani ɓangare ne mai muhimmanci saboda dogaron rayuwa a kansa. Da haka musulunci ya ba shi kulawa ta musamman. Aya mafi tsawo a cikin surar ko Al-Qur'anin ma gabaki ɗaya ta yi magana ne akan abin da ke da alaƙa da dukiya, bashi da abubuwan da suka ta'allaka da shi. Faƙala Allah Ta'ala ya ce, alam tara, shin baka gani ba ne? Istifhamu ta'ajjub, tambaya ce wato ta mamaki, wata shawiqun ila istima'i ma ba'dahu, da sanya bege faɗaituwa zuwa gajin abin da za a faɗa daga baya. Ai, alam yantahi ilmuka, saninka bai tike ba ne? Ila allazina kharaju min diyarihim, zuwa ga mutanen nan da suka fita daga gidajensu. Wahum ulufun, yawansu sun kai dubbai da yawa, wasu sun ce dubu huɗu, dubu takwas, ko dubu goma, ko dubu talatin, ko arba'in, ko dubu saba'in. Allah ne dai masani game da hakikanin abin. Amma dai tunda Allah ya ce uluf, dubannin ne da yawa, to sun fita daga garinsu, sun fita da gidajensu, hazar al-maut, domin gudun mutuwa, don tsoron mutuwa saboda annoba ta auku. Wahum qauman bani Isra'il, waɗansu mutane ne su daga banu Isra'il, zuriyar annabi Yaqub alaihi salam. Wa qata'una bi biladihim fafarru, annoba ce ta auku a ƙasarsu sai suka gudu, tsammanin su cewa yin hakan zai sa su tsira. Allah Ta'ala sai nuna cewa a ai mutuwar kaddararsa ce hukuncin sa ne a da inda mutum yake in ajalin yayi babu shakka dole za a mutu dan inda annoba take gudana ma ai da babu ita Allah ne ya fara da ita dan haka wanda duk ya so ya karbe shi ta wani sababi to lan yunji a hazarun min qadar kamar da yazo a hadisi taka tsantsan daukar wani mataki ba zai tserar da mutum daga abin da Allah ya kaddara ba ko da ke wannan ba yana nufin a sake cewa kada mutane su yi taka tsantsan ko su kiyaye ba amma dai kiyaye wasu da taka tsantsan din su duka ya zama daidai da abin da shari'a ta amince da shi mu a shari'ar mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa idan kun ji annoba tana wani gari to ba kwa ce kada ku shiga kuma in kuna ciki to kada ku gudu kada ku fita domin gudu daga mutuwa ku saurara wanda ya hakuri ya zauna in Allah ya kaddara masa mutuwa to mutuwa shahada ce in kuma Allah ya sallakar da shi to wannan zai zama masa kafara kamar da yazo a hadisai da yawa Allah ya bamu wannan labarin ne zai tabbatar mana da cewa hukuncinsa da kaddararsa su ne suke yin aiki ba dabarar dan adam ba har kullum wa qala lahum allahu mutu bayan sun je sun je inda suka yi nufin zuwa tudan na tsira a tsammaninsu sai Allah ta'ala ya ce musu mutu to ku mutu kama to sai suka mutu summa ahyahum sannan sai ya rayar da su daga baya bada samaniya ta ayyamin aw aksar bayan kwana takwas ko fiye da haka bidu'ai nabihim hizkil albarkacin addu'ar annabinsu mai suna hizkil fa shu dahran to sun wato sun rayu shi zamani mai tsawo bayan mutuwar da yake ba ta karewar ajali ba ce mutuwa ce ta ladabtarwa mutuwa ce ta a ba su darasi na cewa gudunka ba zai tsayar da kai ba daga hukuncin Allah in Allah ya aiko kila an ce Hizkil huwa Zulkifli salisu khulafai bani Isra'il Hizkil shi ne Zulkifli na uku daga annabawa da suka maye bayan annabi Musa alaihi salam a bani Isra'il tsakaninsa da annabi Musa akwai Kalib da kuma Yusha inna Allah la zufallin ala nas lalle Allah ta'ala yana da baiwa akan mutane ne ce humul kuffar sune kafirai to mutane dai baki daya Allah yana da yawan baiwa akan su daga mu'minai har zuwa kafirai sai dai walakinna aksaran nas sai dai mafi yawan mutane humul kuffar wanda mafi yawan sune kafirai la yashkuruna ba sa godiya ga Allah Allah ta'ala yayi ni'imomi da yawa akan bayinsa sai dai mafi yawan mutane saboda kafircinsu masu butulci ne ba sa godiya ga Allah subhanahu wata'ala wato akan ni'imomin da yayi musu suna butulcewa ba sa fahimtar hikimar da take cikin ni'imar da Allah ta'ala ya ba su ballantana su gane wajabcin godiya ga Allah su yi imani wal qasdu min zikri khabari haula abinda ake nufi dai daga ambata labarin waɗannan mutane na banu Isra'ila da suka guji annoba don kada su mutu amma Allah ta'ala ya karbe su duk da haka tashji'ul mu'minina 'alal qital shine karfafa gwiwar mu'minai jarumtar da su wato sanya musu jarumtaka akan yaƙi tunda ai a fagen yaƙi lalle akwai yiwuwar a rasa rai to saboda kada tsoron mutuwa ya sa wani ya ƙi zuwa jihadi to shine Allah ta'ala ke ba mu labari cewa to ai ga waɗansu mutane masu yawa annoba ta auku sun guji mutuwar sun guji su tafi wani wuri ba su tsira ba to in mutum ya nauke an yi kira zuwa ga farillar jihadi an fadaitar to amma mutum sai ya noke yake zuwa jihadin to kada ya dauka ya tsira daga mutuwa kada ya dauka zaman sa a gida wato zai tsira da shi irin abinda munafikai suke fada laukanu indana mama tuwa ma kuce wai yan uwanmu da suka tafi ai da sun bitata mu san zauna tare da mu da ba a kashe su ko da ba su mutu ba eh Allah ta'ala ce musu qul fadaru an anfusukum almauta in kuntum salihin ce a to haka ne kutun ku da mutuwa a barin kawunan ku ma tunda ba za ku je jihadi ba amma to ku hana kanku mutuwa mutuwa da take zuwa dabi'atan ba zai yiwu ba saboda haka nokewa a barin yaki ba zai hana a mutu ba zuwa fagen yaki kuma ba zai sa a mutu ba ko ba haka ba Khalid ibn al-Walid Asadullah wanda ake masa kirani da zakin Allah saboda jarumtakarsa a fagen yaki ya jagoranci yaki da yawa tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin khalifofi ainihin lokaci mai tsawo amma lokacin da ya kwanta ciwon ajali sai yake kokawa yana cewa ya shiga rintsin yaƙi ba inda bai shiga ba mun sani tun kafin zuwa tun kafin ya musulunta sanda yake tare da iyayensa su Walid ibn al-Mughira din da sauran manyan Quraishawa masu fada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jarumi ne wajen taimakon iyayen nasa a lokacin Uhud ba shine yayi wankan baya su Abdullahi dan Jubair din nan mutane 12 din nan da suka rage bayan wasu sun kuskura saukowa shine jagora dama da yake abin to suka kashe su kuma suka zo suka auka musulmi suka yi musu karmi to bayan wannan da ya musulunta kuma mun san irin abin da yayi kuma har zamanin Umar radiyallahu anhu akwai lokacin da ma kamar ji ake yi indai Khalid ne to nasara ce kawai ya jagoranci yaƙi sun kai 20 ko fiye da haka a wannan lokacin ana samun nasara har da aka fito da shi Umar radiyallahu anhu ya tuɓe shi ya mayar da shi kawai mayaƙi saboda a daina magani kamar nasarar wani abu da yake dan fare da shi to amma Allah bai kaddara zai mutu a fagen yaƙi ba ya kwanta yana takaici yana cewa a jikinsa babu wani guri face akwai tabo na ko dai suka ko sara ko harbi ko wani abu mai kama da haka amma Allah bai sa zai mutu a fagen yaƙi ba duk da ya faɗatu da haka amma Allah bai rubuta ba gashi zai mutu kamar yadda raƙo muke mutuwa a inda gurbinsa yake ya ce to Allah ya hana idanuwan masu tsoro ainihin barci in ji shi radiyallahu anhu arda kama a lokacin ne kuma wani yana noƙewa kibiyar mai kan uwa da wadi in Allah ya kaddara ita ce sababin mutuwarsa za ta same shi ya mutu saboda haka a dogara da Allah a yi abin da Allah ta'ala ya umarni da shi a jira kuma hukuncin da Allah zai yi kowanne ya hukunta in dai bayan an samu yardar Allah ne to alkhairi ne dan haka Allah ta'ala ya ce wa qatilu fi sabilillah kuma ku yaƙi a cikin hanyar ɗaukaka addinin Allah ila ilahi dini ku yaƙi da mai ɗaukaka addinin Allah wa alamu kuma ku sani annallaha sami'un cewa haƙiƙa Allah mai ji ne li aqwalikum game da maganganunku na alkhairi da ne na sharri duka Allah yana ji yana sani da alim ko masani ne bi ahwalikum game da yana ce ne kin wanda manufarsa take ta alkhairi ce manganunsa na alkhairi ne ayyukansa na kyau masu kyawawa ne Allah ya sani kuma yana gani Allah zai saka masa da wannan wanda ya zama sabanin haka in Allah ta'ala yana sani da shi shi ma zai saka masa wutan kwacin abin da ya aikata man zallazi yuridu Allah qardan hasana wane ne zai ranta wa Allah kyakkyawan rance bin fakima li fi sabilillah ta hanyar ciyar da dukiyarsa a hanyar Allah bi an yunfiqahu lillah azza wa jalla ya bada dukiya saboda Allah mai girma da buwaye an ɗebe kalbin kuma da dadin rai mutum ya bada dukiyar tasa a fagen jihadi ko kuma a fagen tallafawa mabukata wasu ma masu tafsirin cikin magabata sun ce ciyar da iyalai ake nufi amma dai gaskiyar ita ce ko hakikar ita ce wato duk za su shiga ciyar da dukiya domin jihadi da dauka addini ta kowace fuska a ciyar da dukiya domin agaza wa mabukata marayu marasa galihu da makamantansu mataye marasa ainihin mazaje da makamantan haka ko kuma ciyar da ainihin su kansu iyalan dan duka dai Allah ta'ala yayi umarni da ayi waɗannan ainihin ayyukan a ciyar da dukiya a fatar da ita ko a sarrafa ta a waɗannan hanyoyi sai dai sarrafa dukiyar a fatar da ita cikin ɗaukaka addinin Allah shine mafi ɗaukaka shine wanda ladarsa yafi yawa sannan kokarin tallafawa marasa gata ko marasa ƙarfi waɗanda in ba a tallafa musu ba lallai rayuwarsu za ta kuntata ta tozarta su samu ƙasƙanci da ƙunci lallai wannan abu ne mai muhimmanci sosai annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ma ya ambata cewa mai ɗaukan nauyin mace mara miji wato wanda ba ta da ƙarfi da wanda ke ɗaukan nauyin talaka miskini wanda bai da madafa wanda kuma ke ɗaukan nauyin marayu to wannan kamar mai jihadi ne kamar mai kiyamun laili ne kullum kuma yana nafila ta azumi kullum kaga ayyuka ne kenan duka ainihin waɗanda ke masu daraja a wurin Allah kazalika ciyar da iyalai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zan faqar rajulu ala ahlihi wa huwa yahtasibuha fa hiya lahu sadaqa idan mutum ya dawainiya ma iyalansa kuma dan Allah yayi saboda sauke nauyin da ke kansa yayi haka yayi da niyya ta gari da kyawun niyya wannan sadaka ce gare shi don haka kenan ana fadaitar da bayi su nemi dukiya ta halal kuma kada su yi ƙauro kada su yi makwanta a zukatansu su rike ta a hannayensu a su ba da ita don addinin Allah ya ɗaukaka dukkanin wani abu da zai ainihin bayu zuwa ga ɗaukakar addinin Allah ya shiga cikin wani shi ma mafi ɗaukakarsa shi ne idan hali ya yi sharɗan jihadi sun tabbata to jihadi fafatawa da kafirai a fagen daga abin da zai tallafa wato ba da iko ƙarfi da tanadi da guzuri akan wannan to shine abu na farko sannan duk wani abu da zai ƙarfi addini wajen yaɗa da'awarsa kira zuwa ga addini inganta matsayi na addini da masu riko da addini da dukkan wata harka ta addini duka yana ciki to wanda yayi wannan Allah tabaraka wa ta'ala dan ya darjanta abinda ya bayar din duk da shi Allah ta'ala wato dukiyarsa ce ko ba haka ba kuma da ya ce wa atuhum min malillahi allazi ataku ku bai wa bayin naku doka yanke musu fansa wani abu daga dukiyar Allah da Allah ya ba ku su yi jari su nema don su fanshi kansu dukiya ta Allah ce ko ya anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi yawa ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ko halifofi a kansa kowa zuwa yi duniyan nan ya tarar da dukiyoyin a cikinta Allah ya tanadi komai da ɗan adam ko ‘yan adam ɗin suke buƙata kafin su zo cikin rayuwar to amma dai dan ya darjanta wannan sai ya kira shi da kyakkyawan rance kyakkyawan rance Allah ne ya baka amma sai ya ce karanta masa in karanta masa ana ka ba da dukiyar kai abinda yake so ɗaukaka tafarkinsa to Allah zai riɓanya maka sakamako sannan wato zai maiso maka abinda ka bayar ɗin a gidan duniya ma tun daga gidan duniya wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin mun da faɗa ƙarshen sa bai to duk abin da kuka bayar ko menene to Allah zai maye muku kwatankwacin sa kuma shine fiye mai arzikawa to kaga kenan kuna da riba a duniya duke ku ba su tafi ba kun samu kima da martaba da izza sakamakon kun ba da dukiyar kun ɗaukaka matsayin addinin ku da masu kula da addini da dukkan wani abu da yake da alaka da addini sannan ga ninki baninki na sakamakon Allah a gidan lahira sannan yace wallahu yaqbidu wa yabsut Allah shine ke damar arziki dukiya wa yabsut kuma shike shinkadawa ayyun sukur rizqa amma ya sha'u ibtila'a Allah yana rike arziki a barin wanda ya so dan ya jarraba shi wayar su da kuma yana shimfidawa yalwata wasu liman ya sha'u imtihan yana yalwata arzikin kuma ga wanda ya so dan a jarraba shi shi ma a gwada shi wai lai turja'una kuma zuwa gare shi ne za a mayar da ku bil akhirati alahira bil ba'as da ainin wato tayar da ku wai jazikum bi amalikum sai ba ku sakamako da ayyukan babu shakka dukiya tana da muhimmanci a rayuwar wato bayi rayuwar mu'minai manufar dukiya ta farko ita ce tsaye da addinin Allah tabbatar da addinin Allah a ban ƙasa dukiya ɗaya ce daga wato ɗaya ne daga sinadaran da suke tabbatar da ko sababai da suke tabbatarwa su makkanawa wannan addini na Allah ya kankama a ban ƙasa wanda Allah ya ba su dukiya ko kuma kowa ya kamata a ce yayi amfani da abin da zai iya yin amfani da shi na dukiya domin ya nemi yardar Allah subhanahu wataala ya bada ita don addinin Allah ya daukaka gurgudan ikonsa wadata wato ko rashin wadata hukunci ne na Allah kada mutum yayi rowa da abin da zai iya don gudun talauci ko mutum ya bayar ko bai bayar ba in Allah ta'ala ya so rike arzikin sai ya rike shi don haka wato rasawa ko rasa dukiya din ko kuma yalwatuwarta bai da alaka da bayarwa ko hanawa sau da yawa wanda ya bayar sai Allah ta'ala ya yalwata masa ya kara bashi shine ma alƙawarin Allah anfiq anfiq alai ka ciyar sai in ciyar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wani dare na Allah to mala'iku suna saukowa wayansu mala'iku suna cewa ya Allah ka baiwa wato mai bayarwa madadin abin da ya bayar sannan ka baiwa ko ka dora wanda ya rike kuma anin salwantar anin dukiya wannan kullun haka al'amarin yake da kauni ne na Allah subhanahu wataala Bilal wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Bilal ya Bilal anfiq wala taksha min zil arshi ya galal ya kai Bilal ka ciyar da dukiya kada ka ji tsoron anin karancin arziki daga wurin ubangiji mai al'arshi idan haka in jarabawa ta rasa dukiya za ta zo saboda wani wata hikima ta ubangiji subhanahu wataala za ta zo sawa'un mutum ya bayar ko bai bayar ba kamar yadda yalwatawar tana iya zuwa sawa'un mutum ya bayar ko ya hana lamari ne na Allah duk abin da ya faru abin da ake so shine bawa ya zama yana cikin kokarin bin Allah subhanahu wataala ya samu wadata a wadace ya bayar gurgudan wadata da yake da ita don godiya ga Allah subhanahu wataala da dogaro da shi in baya da shi arzikinsa ya zama kuntace kada ya fushi da abin da Allah tabaraka wataala yi nan ma yayi abin da zai iya yi kuma ya dauka cewa yanayin da aka bar shi ciki wannan ba Allah ya yaki shi bane ba maslahar sa kenan shi ya roki Allah cewa in wannan shine maslahar sa to wannan shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi istiqama akan wannan sai zama samun da rashin duka ga mai itikadi irin wannan alkhairi amma samun ko rashi ga wanda ya rasa wannan sai zama faduwa ce kuma hasara ce Allah ka shirye da mu zuwa ga mafi dacewar tafarki na'am
alam tara ila almala'i min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
ولا يأتي فيما يأتي قصة إسرائيلية tun ayoyin da suke zuwa tun ayoyin da suke tafi akwai wata kissa ta banu Isra'ila tadullu ala wujubi tauhidi kalimatul umma wacce take nuni akan wajibcin a hada kan kalmar al'umma wato hada kan al'umma ya zama bakin su ya zo daya al'amarin su ya hadu ƙarƙashin shugaba guda ɗaya akan tsari guda fita ga dinin ra'isin sultani ta hanyar gabatar da wani shugaba na mulki wanda zai dinga zartar da abubuwa da ake bukata a zartar da su da ƙarfinsa na mulki ko ya hana abin da ake son a hana wato da ƙarfinsa na iko walayat fi siyadatir ruhiyya jagoranci kawai na ruhi wato kamar malanta tsoron Allah tarbiya ta ruhi kadai babu anin karfi na mulki to wannan ba zai wadatar ba illa ma siyasata tanfiziya sai an akwai jagoranci wanda ke da karfin zartarwa wala bidda min huma ma'an ko da ke dai ba makawa dukan su akwai bukata sai da su dole a ya zama akwai siyada ruhiya ita ce farko tarbiya ta addini ta imani dangane da ainihin shugabanni sannan a samu kuma akwai karfi na mulki din wanda zai sa a zartar da hukunce-hukunce da wannan karfin don akwai imani da Allah akwai kuma wato niyya ta zartar da hukunce-hukuncen na Allah kuma akwai iko to akwai masu waɗannan to shi kenan sai al'umara su daidaita su tafi daidai kamar irin abin da ake rawaitowa wato daga Usman ibn Affan radiyallahu anhu yana cewa inna allaha yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil qur'an Allah yana zartarwa da karfin mai mulki abinda dan wa'azi da alqur'ani da wani wanda ba mai mulki bane zai ba zai iya zartarwa ko ba haka ba za a ga masu mulki masu anin wato iko in ba su so yin abin da ya dace ba to sau da yawa fadar masu fada daga masana waɗanda suka san alkur'ani suka san shari'a baya wadatarwa amma ana samun dai kamalar abubuwa su gyaru idan akwai fahimtar juna tsakanin wannan bangare da wannan ko kuma idan ma an samu kamar yadda magabatanmu na farko a musulunci suka kasance su ne suke da siyada ruhiya ɗin ta da kuma ainihin wato sulɗa tanfiziya ɗin duka to a wannan kam sai ka ga komai ya kammala la ahsani wajhin in ba ajizanci irin na ƴan adam ba wacce ma huma fi shaksin wahidan aqwa wa ardar a ce sun haɗu akwai tarbiya ta gyaruwar zuciya ko kuma ƙarfin iko na zartarwa da fada'aji to haɗuwarsu shine mafi ƙarfi da kuma tasiri Allah ta'ala yake ba mu labari ta alamtar ilal mala'i min bani isra'il shin baka ga wata jama'a bane daga bani isra'il min ba da Musa bayan mutuwar annabi Musa alaihi salam ilimin ka bai kai ga wannan ba wato labarin su kissasu da labarin su ba is qalul nabi lam to labarin dai shine in baka san shi ba shine lokacin da suka fadawa wani annabi nasu an ce sunansa Shamuel min nasli Harun ma shi daga zuriyar Harun dan uwan Annabi Musa alaihi salam yake, wato daga zuriyarsa ne, cikin jikokinsa ne na baya. To suka gaya masa cewa ib aslana malikan, ka ayyana mana, ka nada mana wani sarki mana, nuqatil fi sabilillah, wanda za mu yaki wato hanyar Allah, mu dauka dinin Allah tare da shi. Nada mana wani sarki, wani jagora da zai jagorance mu da karfinsa, karfin mulkinsa, mu je mu yi jihadi. Dan ta zai mu bihi kalimatuna, wato wanda kalmar mu za ta ainihin tsaro ta zama ta daidaita da shi. Tunda amfanin shugaba dama shi ne wato yanke saɓani. Idan akwai shugaba, fuskokin nazari, wajahatun nazar suka sha bamban, wa'annan suka ce kaza, wa'annan suka ce kaza, to idan shi shugaba ya yi shawara wanda suka dace ya samu matsaya, to wannan ya datse saɓani, bai halatta wani kuma ya zo ya bayyana fuskar ra'ayinsa. Sai dai fa in an take nasfi sarihi, daga littafin Allah ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka abin yake a shari'ar mu. To wa tarji'u ilayhi, kuma kalmar za ta koma zuwa gare shi. To kaga sun bayyana buƙatarsu, kuma akwai buƙatar yin haka. Kala sai annabin nasu ya ce musu, hala saitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Ce to amma fa akwai yiwuwar fa, hal asaitum, daidai yake da la'allakum, akwai yiwuwar fa idan aka ayyana muku, aka wajabta yakin akan ku ta hanyar nada wannan sarki, wannan jagoran, Allah tuqatilu, ya zan kuma ba ku yi yakin ba, akwai yiwuwar haka, akwai gudun haka fa. Qalu, sai suka ce, amma lana Allah nuqatila fi sabilillah. To me ko zai hana, menene zai hana mu yi yaƙi a hanyar Allah, me zai hana mu fafata yaƙi don addinin Allah ya ɗaukaka? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina, alhali kafin yanzu an fitar da mu daga gidajen mu, wa abna'ina, kuma an raba mu da ƴaƴayenmu. Ma'ana an kore mu, an fitattake mu daga gidajen mu, an sa mun ƙaura, mun yi hijira, mun yi gudun hijira, sannan an raba mu da ƴaƴanmu, an kama su da yawa, an bautar da su, an raba mu da su. Bisa bihim waqad lim, an kashe wasu, an kama wasu. Waqad fa'ala bihim dhalika qaumu Jalut, akwai wani mugun sarki kafiri a daidai wannan lokaci wanda ya musu wannan mugun aika-aika. To shine suke cewa, to me zai hana kuwa in har an nada mana shugaba wanda zai jagorance mu mai yaƙi, me zai hana mai yaƙi? Ai lamani alanamin, ai babu abin da zai hana mai wannan yaƙi. Ma'awjudi muqtadihi, ta da cewa akwai abin da wato ke hukuntawa, ke buƙatar da mu zuwa ga yin haka. Akwai buƙatar a nemi ƙwato haƙƙinmu, akwai buƙatar ɗaukan fansa. Saboda haka karka damu da wani, karka ji tsoron cewa in ayyana mana sarki, an wajabta mana yaƙi, wai ba za mu yi yaƙin ba. Akwai buƙatar mu yi yaƙin mu kanmu, shi ya sa muka nema. Amma falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum, amma lokacin da aka wajabta musu yaƙin, sai suka juya baya a barin sa wajabun, suka nuna tsoro, suka karaya. Illa qalilan minhum, face ƴan kaɗan daga cikinsu. Wanda al'adar mutane kenan, wai qul lillazina amanu laula nuzilat sura, wai idha unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqitalu ra'aita allazina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara almaghshi alayhim minal maut fa ulalahum ta'atun wa qawlun ma'ruf. Wato mu'minai suna cewa a wannan al'umma kenan, wato suna cewa me yasa ba za a saukar da wata sura ba, wai ma'ana sura da take dauke da umarni na jihadi. Amma idan aka saukar da sura, wata sura aka ambata yaƙi a ciki, suka ga suna kallonka, wato kallo kamar na wanda ke cikin magajin mutuwa, hankalinsu ya tashi sun kallo. To ɗabi'ar mutane ne, yayin da duk su suka ce wato a yi kaza, to in an suka nemi wani hukunci ko suka nemi saukar da wani abu an saukar da shi to sai zama su fitina kuma sai zama da wuya su iya tsayuwa da shi yasa Allah ta'ala yace ya allazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu an hina yanzalu alquran tubda lakum afallahu an to haka nan sunnar dabi'ar mutane take shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yaji tsoran wajabta kiyama ramadan akan al'ummar musulmi lokacin da a cikin ramadan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana kiyamul layli shi kadai to shine sai waɗansu ha ganshi a masallaci da yake kusa da gidansa ne suka zo suka bi shi ɗan tsararrun mutane haka bace da su komai ba a kyale su to dare na biyu da yake waɗannan sun je sun yaɗa labarin sai aka yawaita mutane suka yi yawa sosai a masallaci dare na uku ko na huɗu sai masallaci ya cika har waje annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake fitowa a wata riwaya ma an ce akwai waɗanda ma suka dinga jefa ƴan tsakori cikin gida idan su tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a yi sallah amma bai fito ba da su ba shine sai da aka yi sallah sai yake cewa ai ba wato ba wai ban ga fitowar ku bane ko taro ku a masallaci bane ba din na ga wannan amma abin da ya hana ni fitowa shine na ji tsoron kada a farlanta muku tsayuwar ramadan ko kuma kada a farlanta muku wuturi ne kaga gudun cewa tunda mutane sun nuna zakuwar su ko kuma ba ni na iya su domin da Allah ya wajabta sai ya zama nauyi kuma kaga babban abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba mana din kaga wato fa'idarsa da muhimmancinsa yanzu nafilar ta tarawih nan ko kiyamar ramadan da ake ka duba duk da fallata da ake ambata amma mutane yadda suka ɗauke ta ba da muhimmanci ba ko kuma har in za a yi ta ma ka duba yadda aka raunana ta cikin ɗan gajeren lokaci abinda bai fi a yi raka huɗu ko biyu ba masu kyau ba an yi isha an yi abin nan tarawih an yi shafa'i da wuturi an gama kuma an koma hira to kaga inda a ce farilla ce to kuma sai ta fi hakan nauyi da sai ta sazan da nauyi akan mutane kuma kaga in farilla ce in mutane ba su yi ba zai zama musu halaka to kamar haka dai al'adar mutane suke to sai ƴan kaɗan da Allah ta'ala ke ba su ƙarfin imani to shine kaɗan ɗin su sun jure sun wuce humul lazina abaru nahara ma talut su ne ƴan tsararrun mutane kaɗan mutane ƴan kaɗan da suka ƙetara kogi tare da talut kamar yadda zai zo aya ta gaba insha Allah wallahu alimun bizalimin Allah masani ne game da azzalimai ya famu jazihim kuma zai saka musu akan abinda suka aikata kuma annabin da aka ambata ayi da ta gabata ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da ayyana shi sarkin to shine Allah ta'ala ya umarce shi da ya ayyana musu wani bawan Allah da ake kira Talut wanda su ba su yi tsammanin shi za a ayyana ba inda fitan ta fara zuwa kenan sun yi tsammani ba shi za a ayyana ba sai Allah ta'ala ya ayyana shi to daga nan aka samu kuskure ko kuma aka samu anin sabani so Allah ta'ala ce wa qala lahum nabiyyu
wa qala lahum nabiyyuhum inna allaha qad ba'atha lakum talut malika قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
وقال لهم نبيهم سأل نبي سوء يتي مسوء إن الله قد بعث لكم طالوتا hakika Allah madaukin sarki ya nada muku ya ayyana muku Talut a matsayin sarki ismuhu Shawul ibn Qais sunansa Shawul ibn Qais inna Talut wato laqabin sa ne min auladi Benyamin ibn Yaqub cikin zuriyar Benyamin ibn Yaqub wan annabi Yusuf da suke uwa daya kamar da aka ce wani ƙiba bi Talut ya ɗolihi amma sallaka bi da Talut saboda yana da tsayi ko tsawo. To Allah ya naɗa shi a matsayin sarki. Ƙalu sai suka ce kai anna yakun lahu al-mulku alaina. Suka ce ta yaya zai zama sarki a kanmu kuma. Nahnu ahaqqu bil mulki minhu alhali mu ne muka fi cancantar mulki fiye da shi. Innahu laysa min sibil mamlakati wala nubuwa ai shi baya daga cikin zuriya ta sarauta ko annabta mana baya cikin haular da suke mulki tun daga dada can ko kuma haular wanda suke annabawa ne wato baya cikin gida na sarauta ko kuma gida na annabta shine da suke ne kaga daga nan aka faɗi. Saboda idan ana so a ce Allah ta'ala ya zaɓa ko kuma a ce annabin Allah ya zaɓo ya ayyana to ya kamata duk wasu yin tibarat a wasi da su gida kaza ko zuriya kaza ko haula kaza duka duk wasu abubuwa a bar su tunda mutanen kasancewarsu ɗanin ya kamata a zaɓa musu ne ba za su iya zaɓa wa kansu ba shi yasa suka komawa shi annabin. Kuso koma wa Allah to duk wanda Allah ya nada ta hanyar bayanin annabinsa to da ya kamata a ce su mi kauya kaga in su mi kauya ba su yi wannan irin ja'in ja da suka saba yi ba abinda ya ba su wahala ma kenan tun a shanin mutumin nan da aka kashe ko wanda aka yi maganar saniya a je na la yamurkum an tasbahu baqara inda sun tafi zuwa ga yanka saniya kowace iri da sun huta kamar irin wannan ƙididdigar irin wannan abu nasu halayya tasu ta komai sai an nemi wani tsokaci na daban da to wannan shi ya jawo musu abubuwan suka ɓaci daga baya wannan ɗin ma dai sun taɓa irin wannan ɗin suka ce ai baya daga gidajen annabta ko mulki saboda haka wato bai kamata a ce shi ne sarki fal mamlakatu makhsusatun bi sulki yahuza wai sarauta ta keɓanta ne ai da haular Yahuda to daga haular ne aka samu Dawud da Suleiman su da yake annabawa ne amma sun yi mulki sun yi sarauta wanne buwato bi sirri Lawi ibn Yaqub alaihi masalam annabta kuma zuriyar Lawi ɗan Yaqub alaihi masalam wa Talut lam yakun min ahadin min ahadi hazaini sittain to shi Talut kuma baya cikin ɗaya daga wa'annan hauloli guda biyu bal min waladi Benyamin shi yana daga cikin zuriyar Benyamin wanda duk haular tasa ba a samu wani annabi ba ko wani basarake wato a cikinsu ba saboda haka sai suka yi inkari wa kana dabbaran aura'iyya suka ce kuma shi majemi ne sana'arsa ko kuma makiyayi ne amma shi Allah tabaraka wa ta'ala shi abin da yake darjanta bayi da shi shine sani da imani da tsoron Allah wanda yake da sani ga imani ga kuma tsoron Allah to kaga imaninsa da tsoron Allah wato sun kyautata alakarsa da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, sanin sa kuma zai taimake shi wajen jagoranta mutane hanya da ta dace. Suka ce wala min tasatan min al-mal, suka ce kuma ba ba shi wadatar dukiya ba. Ya sayini biha ala iqamatil mulk, wanda zai taimaka ko nemi taimako da wannan dukiyar akan kafa mulki. Amma buƙatar mulki zuwa ga adalci da gaskiya ta fi tsanani da muhimmanci fiye da yawan dukiya. Da yawan dukiya na wadatarwa, dukiyar mai mulkin ko kuma dukiyar mai tilmalin alal asahi, ai da abubuwa ba su ɓaci ba sau da yawa, musamman irin wannan zamanin ga dukiyoyin nan ba su da iyaka. Amma kuma sai zama mafi yawan waɗanda ake jagorantar su suna kuntace, ba sa ainihin morar dukiyoyi, don me? Don masu jagorantar ko masu tilintar dukiyoyin ba masu ƙoƙari ne akan tabbatar da adalcin ba, ma'ana an samu naƙasu ta ɓangaren imani da ainihin tsoron Allah, to wannan sai ya jawo yalwar dukiyar ba ta wadatar ba. Kala sai annabin ya ce musu, inna Allah astafahu alaykum, fa Allah ya zabe shi akan idan ya zama sarki, wa zadahu basatan fil ilmi wal jism, kuma Allah ya ƙara masa yalwa a cikin sani da kuma ƙarfin jiki, lafiyar jiki. Wa kana alama bani isra'ila yawma isra, shi ne mutum mafi sani a cikin bani isra'ila a lokacin. Wa ajmalahum wa atammahum khalqan, kuma mafi kyau da kuma cikar halitta, wato yana da gizo, gizo haka yana da kuma farjini. Allah ya haɗa masa wani wallahu yuti mulka wa man yasha, to Allah yana bada mulkin sa ga wanda yaso, ya ta'ahu ya bada shi, wanda yaso ya baiwa mulkin sai ya bashi. La tirada alayhi, ba a cewa dan me kai kaza. Wallahu wasi'un alim, kuma Allah mayalwacin falala ne kuma alimu masani ga wanda ya cancanta da wannan falalar. Abubuwan da mutane suke dubawa, misali kamar da muka ambata a baya na asali, ko kuma wasu misali dalilai na mutane, to daban suke da abin da shi kuma Allah ta'ala yake dubawa na maslahar shi wanda za a baiwa da kuma jama'ar da za a jagoranta. In mayar da lamari zuwa ga tsarin Allah kuma aka yarda da hukuncin Allah, to sai a yi nasara kamar yadda magabata suka yi nasara. Amma mutane sun komawa soyayyen zukatansu, suna la'akari da waɗansu abubuwa nasu ko wanda suke a tsarinsu ba na tsarin Allah ba, to da yawa sai kaga wannan shi ke zama sababi na barin gaskiya da adalci, kamar da shi ne waƙin abin da ke gudana. Wa qala lahum nabiyuhum, kuma annabinsu sai ya faɗa musu har ila yau dai, lamma talabu minhu ayatan ala mulki, yayin da suka nemi cewa to menene dalili, menene hujja akan mulkin, kaga nan ma dai wata tangarɗa ce, domin faɗa musu kawai da zai cewa Allah ya naɗa shi, da bai kamata kuma su sake neman to me dalili, menene hujja. Sun fi so su ga wani abu kuma wanda suke dahiri ya nuna musu lallai hakan haka ya faru. Amma dai Allah cikin tausasawarsa bai fushi da su ba a karan farko ko a karo na biyu ko a karo da yawa ma, har sai daga ƙarshe dai wato suka janyo ma kansu fushin Allah subhanahu wa ta'ala da ire-iren waɗannan abubuwan. To sai ya ce musu, inna ayata mulkihi, lallai alama ta cewa Allah ya naɗa shi mulki, an yi a ce kuma tabutu, shi ne akwatin nan na mu'jiza ya zo muku hanyarsa, aya sando, wato wani akwati ne. An faɗi wasu abubuwa a nan waɗanda bisa ta haƙiƙi ba san haka yake ko ba haka ba. Galibi dai abinda malamai musamman waɗanda suka yi rubutu a kan inkarin Isra'iliya suna inkarin abin, abinda yake cewa kana fi suwarul anbiya, akwai hotunan annabawa a ciki, anzalahu Allahu ala Adama, wanda annabi Allah ya saukar da shi akan Adam, wastamarra ilaihi, kuma ya ci gaba da wanzuwa har zuwa lokacin banu Isra'ila. Wa ghalabahum al-amalikatu alayhi, amalikawa suka rinjaye su akai, ta kwace shi saboda sababi na sabon Allah da suka yi. Sabon Allah yakan jawo sau da yawa su fada cikin zilla'insu ɗin tuba, sai a sake farfado da su, sannan kuma su sake fadawa haka dai. Ku fushi zina fihim, hatta alaƙar ɗare kan suka zo zina ta yaɗuwa kansu har a bayyane. وكانوا يستفتحون به على عدو يستفتحون به على عدوه وان اقواتن يا كسنتي سنا نيمان البركه ده نصره البركتين سا اكن ماقيانسو سنا غباتر دشي اياقي وسنا سامن نزوا دشي في سكينه من ربكم وان cikin sa akwai nutsuwa zakatan ku suna nutsuwa da abin da ke cikin sa daga wurin ubangiji kuwa baqiyatun ma taraka alu musa sannan akwai ragowa ta wasu abubuwa da annabi musa ya bari da mutanen sa wa alu harun da kuma shi harun alaihi salam ala yasa ai taraka abin da suka bashi wato alu musa da alu harun su din ake nufi annabi musa da harun wani lokaci akan ce alu fulan ana nufin shi din kansa ba wai ana nufin iyalansa ba wani lokaci kuma ya zama iyalansa ake nufi ko mutanensa kamar yadda ke cewa laqad utiya haza mai zama da min mazabi da ali dawud wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji abu musa al-ash'ari yana karanta alqur'ani karatu mai dadi mai kyau sai ke cewa lallai wannan an bashi murya mai dadi irin ta alu dawud wato annabi dawud alaihi salam shi kansa to cikin wannan akwatin akwai nutsuwa daga ubangijin ku da kuma ragowa ta wasu abubuwa da Musa ya bari da kuma ainin Harun sandar annabi Musa tana ciki da wasan nan takalmi annabi Musa sannan rawanin Harun da kuma wasu abubuwa kamar raguwar wani abu na manu da ya sauka garba da ake cewa da kuma gutsatsari na allinan attaura yake abu ne da ya faru bayan wucewar zamani annabi Musa da Harun da shekaru da yawa ana cewa ma sama da shekara 2000 to kaga zai zama abu ne na tarihi sosai wala kulli halin akwai wasu abubuwa na mamaki na kuma tarihi da dadde a cikin sa to akwatin zai dawo muku tahmiluhul mala'ika mala'iku suna dauke da shi inna fi zalika la'ayatan lakum to lalle cikin wannan dawowar wannan akwati ta hannun wannan sarki a kawo shi gaban sa kuna gani to babban hujja ce alama ce gare ku akan cewa Allah ya yarda da shi kuma ya nada shi sarki in kuntum mu'minina in kuma mu'minai fa hamalatul mala'ikatu baina samai wa ardh to shine sai mala'iku suka dauko wannan akwatin daga inda yake ajiye tsakanin sama da ƙasa wa hum yanzuruna ilayhi suna kallon akwatin ba sa ganin suwa suke tafe da shi hatta wa da'ahu inda daluta suka ajiye shi a gaban Talut fa karro da mulkihi sannan da suka ga dahir suka yadda da sarautarsa wata sarau ila jihadi suka yi gaggawa zuwa ga jihadi waktara min shababin 70000 to shine sai ya zabi mutum 70 daga matasan su duk da cewa malamai masu tahqiqi da yawa sukan ce bayanin adadi irin wannan da tafsirin bayanai irin wa'annan galibi in ba nasu alqur'anin bane ko kuma wani hadisi ingantacce to galibi abu ne da za a faɗe shi amma dai sai a bar shi kawai wallahu alam in ba san wani abu da ya saba masa ba a cikin nasoshi ingantattu ma'ana ya zaɓi waɗansu matasan zarata da yawa dubunnai da yawa a ciki domin a yi yaƙi to amma halayyarsu ta irin wannan misali tambaye-tambaye ko kuma yawan shishigi ta yi musu tasiri lokacin jihadin ba su iya tsayawa dukkan su yadda ya dace ba su yan tsararru a cikin su Allah ta'ala ya ce falamma fasala Talut
falamma fasala Talut bil junud qala inna Allah mubtaliikum قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
فلما فصل طالوت بالجنود لوكاتين دا طالوت واتو يفتا يا بربيت المقدس دا وان رندنوني واتو مياكا lokacin ana zafi mai tsanani to sai jarabawa ta zo kala sai ce musu inna Allah mubtaliku lalle Allah zai jarrabe ku ya gwada imanin ku da biyayyar ku bi naharin da wata korama wato wani kogi liya saral mu'ti wal asid man ya bayyana wane ne mai biyayya cikakke wane ne mai sabawa ko hanarun bainar urdun wa filastin wani kogi ne tsakanin urdun da kuma filastin tsakanin jordan da filastin kogin yake ana kiransa da nahar shari'a faman shari'a min wanda ya sha ruwa ya koshi a cikin sa alaysa minni to baya da tare da ni ba cikin mabiyana masu da'a to daga nan zai zama bijirere mai bijirewa ba za a tafi da shi ba man lam yat'amhu fa innahu minni amma wanda ya hakura duk da tsananin kishi da yake ciki bai ɗanɗane shi ba to yana tare da ni kaga jarabawa ce wato kasiya mai tsanani illa ma ne tarafan ghurfatan yadi sai wanda ya kamfaci kamfata ɗaya ya kamfato haka da hannunsa ya wadatu da wannan akwai wannan hatsari ne ba karami ba mutum ya ji ɗanɗanonsa da sanyinsa da daɗinsa a ce ya hakura sai wanda Allah ya bashi sabati yace fasharibu min to wannan kam wanda ya waya wadatu da kamfata ɗaya to yana tare da ni to amma wanda ya wuce haka to marar baya tare da ni fasharibu min to sai suka sha ruwa suka koshi daga wannan korama lokacin da suka isa illa qalilan minhum face ɗan kaɗan daga cikinsu sai suka ainihin taƙaita akan kamfata ɗin da ya ba musu izini kuma an rawaito cewa wannan ɗin ya ishe su abinda dabbobinsu ma suka kurɓa ya wadatar da su an ce ba su wuce mutum 310 wani abu ba kamar mutanen da suka yi sahabbai da suka yi yaƙi a Badar ba wallama jawazahu huwa allazina amanu ma'ahu lokacin da ya ƙetare wannan guri da shi da wanda suka yi imani tare da shi wanda su ne suka kamfaci kaɗan ɗin kalu sai suka ce su mutanen da wato suka sha ruwan da yawa sai suka ce la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi suka ce kai a yau ba mu da ikon tinkarar anin sarki jaluta da rundunonin sa ba za mu iya yakar su ba sai suka tsorata ba su ketare wannan korama ba wannan sabawa da suka yi sai karya musu zuciya ya sanya musu gwiwa dama zanabai su suke janyo anin karaya zakata su hana anin wani kwazo قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله فما عند suke da yaqinin cewa za su gamu da Allah da tashin alkiyama sune mutum 300 da wani abu 10 wani abu wato waɗanda suka yi hakuri suka yi da'a suka sha dan kadan din sai suka ce ai ba haka lamarin yake ba kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi ismillah ai da yawa jama'a yar kaɗan amma ta rinjaye jama'a mai yawa amma da izinin Allah Allah da nufinsa Allahumma as-sabirin kuma Allah yana tare da masu haƙuri bil auni wan nasri da taimakonsa da nasararsa to abinda wato darasin da yake ɗauke da shi shine lallai Allah yana jarabtar bayi kuma jarabawa tana iya zuwa mutum ta inda yake baya tsammani galibi wanda Allah ta'ala ya bashi sabati akan zabar abinda Allah ya zaba masa ya fifita akan abin da shi yake so, to in ya iya karbar wannan atin, to sai Allah ta'ala ya bashi izza da daukaka da nasara da cikin sakamako a ilal abad, wanda kuma ya kasa to wannan na iya zama sababi na fitina da kuma gajiyawa. Allah ta'ala ya gimsa mana hakuri cikin dukkanin wani abu da yake so da mu, kuma Allah ya ba mu iya hakuri a barin dukkan wani abu da baya so tattare da mu. Allah ka ba mu ikon zabar abin da ka zaba mana da kuma kin abin da kake yi mana. Allah ka shirye da mu na zamu tsaya insha Allah saboda ne lokaci. Allah ya mana afwa. Lama izal islamu wal muslimin azza shirka wal mushrikin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا هبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما. يوم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.